السلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل تفسير موتى رمضان شكرا جبوت يد الدريق تدى أربعين نشدة هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دقى قريب مكة زوى مدينة wanda yake da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 8 kuma muna cikin suratul anfal sai mun tsaya karshen aya ta 41 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 42 inda ubangiji ta'ala yake cewa iz amtum bil udwati dunya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace iz antum bil udwati dunya kuna lokacin da kuke kan tudu wanda yake kusa da Madina wato wannan za a suranta mana yanda aka yaƙin Badar ko inda aka yaƙin Badar Allah ta'ala ya ce iz antum bil udwati dunya kutina lokacin da kuke kan tudu a duniya na kusa da Madina wahum bil udwati alquswa su kuma suna kan tudu wanda yake na nesa wato wanda yake nesa da Madina warrakabu asfala minkum karabka wato jama'an Abu Sufyan wanda suka debo kayan kasuwanci su kuma suna kasa da ku wato ku kuna sama ta bangaren Madina su kuma kafiran Makka suna sama ta bangaren Makka shi ko Abu Sufyan da shi da fatakansa wato kayan kasuwanci da aka debo su kuma suna kasa da wato ku suna tsakiya kenan suna ta kasa to wannan a haka ne aka fuskanci juna Allah ta'ala ce walau tawa'adtum da kun yi alƙawari cewa za ku haɗu a wajen laqtalaftum fil mi'ad da kun saba alƙawari amma Allah ne kaddara za ku haɗu ku gwabza yaƙi a wannan wajen wuri ne kusa da garin Badar walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya hukunta ku haɗu a wajen don ya kaddara wani al'amari wanda yake abun aiwatarwa wato shine ba wa mu'mini nasara da kuma kaskantar da kafirai liyahlika man halaka an bayyina saboda wanda zai kafurta ma ya kafurta akan hujja cewa lallai yaƙin Badar ya tabbatar da musulmi su ne suke da gaskiya to duk wanda zai halaka ya halaka wato akan hujja shine wanda zai kafurta ya kafurta amma hujja ta tsaya akansa wa yahya man hayya an bayyina wanda zai rayu shi ma ya rayu akan hujja ma'ana wanda zai imani ya yi imani ala basiratin cewa hujja ta bayyana musulmi su suke da gaskiya ba kafirai ba wa inna allaha la samiun alim lalle Allah yana jin addu'o'inku da kuke alimin kuma ya san halin da kuke ciki anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa suna bangaren Madina akan wani tudu su kuma kafirai suna can bangaren Makka akan wani tudu amma dukkanin su a Badar suke su kuma Abu Sufyan da shi da jama'arsa suna cikin gangara wato suna gangara na wani wadi da shi da fatakai wanda ya dauko wato ainihin na kasuwanci wanda su ne asalin wanda mu'minai wato ainihin suka biyo wato yanda wurin yake idan ka wuce garin Badar za ka ga wani tudu na yashi shine al-udwatud dunya to sai kuma wata gangara wani rami to a can gaba kuma akwai wani tudu na yashi shine al-udwatul quswa. Yanzu haka ina hango wuri lokacin da muke karatu a Madina mun kai ziyara wannan wajen malamin mu ya nuna mana yadda wuri yake gaba daya. To saboda haka su suna kusa bangaren Madina wancan suna bangaren Makka amma duk dai a Badar din ne. Tudu ne na yashi sai kuma gangara inda su Abu Sufyan suke. To shi Abu Sufyan dama yana dawowa daga Sham ne zai wuce tafi Makka da kayan kasuwancin mutanen Makka. Kuma manzo Allah ta sama da shi da jama'arsa dama sun biyo wannan kasuwanci wannan kayan kasuwancin ne domin wato ainihin su kwace su rage asara na dukiyansu da aka kwace musu a Makka. To amma Abu Sufyan ya lallaba ya bar wannan wajen ma'ana ya gudu ta yadda sahabban manzo Allah ta sama su same shi ba. To sai abin ya zama yaki. To amma kafin ya gudu dama ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nemansa ya taho da runduna za a tare su a kwace wannan kayan kasuwanci. Saboda haka sai ya aika dan aike je ga mutanen Makka su zo su kare dukiyansu Muhammadu da jama'arsa za su kwace musu dukiya. To shikenan suka kama hanya suna tafowa. To amma shi Abu Sufyan yana tafiya akan babbar hanya wanda za ta kai ka Makka wanda kowa wannan hanya yake bi. To amma yana kaffa ya leƙa nan dama dama hagu yana ta tambaya har ya je wai samu wani mutum da ake ce masa Majju bin Amr ya ce masa kana da labarin Muhammadu da jama'arsa ta ina suke. Ya ce a'a ni ban ga wani mutum dai ya zo nan wanda ban san shi ba amma na hango su mutane guda biyu suna haye da raƙumansu sun je wancan wajen sun shayar da dabbobinsu. To amma ban san mutane nan daga ina suke ba. Shine Abu Sufyan sai ya je wannan wurin inda suka shayar da dabbobinsu don manzon Allah ne sai sama da shi da Abubakar kuma suna dan zagayawa su ga ta ina mutane suke. To raƙuma sun yi ba haya a wurin shikenan da ya je ya ramarmasa ba hayar raƙumin sai ya samu ƙwallon dibino. To sai ya gane wannan ƙwallon dibinon Madina ne. Yace haza min ala'ifi yasriba yace wannan yana daga cikin ingiritin yasriba wato Madina kenan. To da haka daga nan yanzu ya gane ta ina musulmi suke ga dabbobinsu sun yi kashi a nan wannan kashin na raƙuman Madina ne domin sun ci ƙwallon dibinon Madina ne. Saboda haka sai ya juya ta wani ɓangaren ya samu ya gudu. To shine da ya gudu sai ya aikawa wato ainihin Abu Jahal wato mutanen Makka kenan cewa fa to shi fa ya samu ya fuce saboda haka suna iya komawa ba sai sun zo yaki ba. To shi kuma Abu Jahal yace bai yadda ba zai zo yaki kamar da zamu karanta a can gaba. To da haka shi yace ba abin da zai hana shi ya zo yaki. To da haka ya zo ya iso har Badar yace sai ya je Badar din wato ya abin nan ya sha giya su sha giya a soke raƙuma wato a soke musu raƙuma su ci sannan yan mata su yi musu waƙa kuma su yi rawa domin Larabawa su ji labarin cewa lallai sun zo wannan wajen sun fi ƙarfin Muhammadu da jama'arsa wai sun fi ƙarfin musulmi sun juya. To wannan wani abu ne da Bahaushe yake cewa inda rabon za a sha duka bari ba ta maganin komai. Saboda haka yace zai juyo ri bayan wasu daga ciki sun masa tawaye akwai wata ƙabila Banu Zuhra suka ce su kan ba za su je ba su wajen 300 haka suka juya. Da su 1,300 ne shikenan suka zama mutum 1,000. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin ya gane cewa wannan Abu Sufyan ya tafi ne ko yana nan don abin da ake so shine a samu Abu Sufyan a kwace wannan dukiyar sai a koma Madina kawai don ba a fito da shirin yaki ba. Amma Abu Sufyan sai ya wato ainihin kubuce ya aika mutanen Madina cewa ya kubuce. To shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana son tunda ya ji labarin Abu Sufyan ya tafi yana son ya gano cewa ta ina kuma su waɗannan mayaka na Makka suke domin kar su zo su afka musu ta inda ba su sani ba. To ya ajiye rundunar yaƙi yana ta zagawa shi da Abubakar yana ta yawo sai suka je suka haɗu da wani tsoho sai suka tambaya sai ya tambaye shi ya ce masa kana da labarin mutanen Madina da suka fito yaƙin nan da ko mutanen Makka suna daidai ina. ya masa haka ne don kaddaba mi kar ya gane cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina labarin mayakan nan na Madina da suka fito za su yaki da maya da mutanen Makka ina wai ko inne suke sai mutumin ne ya ce masa to bazan gaya maka ba sai ka gaya min kai din daga ina kake ko din daga ina kuke sai manzon Allah kuma sai ya ce to muka gaya mana dai da inda suke din mu ko sai mu gaya maka daga ina muke sai ce to mutanen Madina an ce ranan kaza suka baro Madina in da gaske ne wannan ranan suka baro Madina to yanzu suna daidai wuri kaza sai faɗi daidai inda manzo Allah ta soya aje rundunansa yace mutanen Makka kuma idan an ce sun taso ranan kaza in da gaske ne to yanzu suna daidai wuri kaza sai faɗi daidai inda mutanen Makka suke kaga wannan hasashe ne wani ilimi ne musamman kamar yadda Abu Sufyan yayi amfani da iliminsa na sanin dibinon kullon dibinon Makka ya gane cewa mutanen Madina ne suka shahada da dabbobinsu a nan shi kenan kaga manzo Allah yanzu ya gane cewa sahabbai suna al'udwatul dunya su kuma ita suna al'udwatul quswa shi kenan sai juya sai tafi sai mutum ya ja baka gaya mana daga ina baka gaya min daga ina kuke ba sai ce nahnu min ma'in ya ce mu daga ruwa muke sai manzo Allah sai ya juya sai ya kama tunani ko wani ruwa ruwan Iraki ne ko ruwan ina bayan ma manzo Allah ya tafi ya masa tauriya ne saboda waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hay ko wani dan adam daga ruwa yake ai da ruwa ka ne sai to da haka sai yace daga ruwa muke kawai shike sai tafi don kare ce daga Madina wani kuma ya zo bincike cikin mutane Makka ji ai yanzu nan suka bar wurin nan shike nan sai ya bashi da salati ko ina ta tunanin wani irin ruwa ne to haka manzo Allah sallama wato ainihin yayi masa wayo to shine a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ku tuna lokacin da kuke kan tudu na kusa da Madina su kuma suna tudu na can nesa da Madina warrakabu asfala minkum karabka su ne ainihin al'ir fatake wanda suka dauko kayan kasuwanci daga Sham wanda Abu Sufyan yake jagoranta su kuma suna kasa da ku walau tawa'attu laftalaqtu fil mi'an wato sun hadu ne ba tare da sun yi alƙawarin mu hadu a wuri kaza mu gogza yaki ba Ubangiji ta'ala ce da alƙawari kuka yi ma kila da wani zai saba amma Allah ta'ala walakin liyaqdi Allahu amran kana maqula Allah ya haka ne don ya hukunta wani abu wanda zai wato wanda zai aikata shine don ya daukaka musulunci da musulmi sannan ya kaskantar da kafirci da kafirai kun abin da ya faru a yakin Badar kenan ya za yi ku kafirai kuna da yawa wayannan yan kadan musu tigalba a kanku to da haka wannan sai zabe musu wato ainihin kaskanci da walakanta a idon wato ainihin duniya sannan sai yace saboda kuma wanda zai imani yayi imani a bisa hujja wanda kuma wato ba zai yi wannan wanda kuma zai halaka ya halaka akan hujja shine wanda zai yi imani ya san cewa lalle yakin Badar ya nuna musulmi suna nan akan gaskiya na mare su daga Allah ne wanda zai halaka kuma ya halaka ala basirati ya san kafiran Makka ba akan gaskiya suke ba in ma zai bi su ya halaka to ya bi su ya halaka inna Allaha sami'un Allah mai jin addu'o'in da kuke yi ne da neman taimakon da kuke yi da kuma neman dauki da kuke Ubangiji ta'ala ya kawo muku sannan alimun Allah ta'ala ya san halin da kuke ciki kuma ya san cewa wato ainihin zai ba ku nasara ya san halin da kuke ciki to wannan yakin wannan sahu da aka yi wa'innan suna nan wa'innan suna nan shine farkon yaki manzo Allah ta suma ya shirya wato ainihin rundunan sai yace ku tsaya anan ku yi sahu amma kada ku motsa kada ku kai hari sai idan ni ne na gaya muku amma idan an kawo muku hari kuka ga wasu za su kawo hari to ku harbe su da kibiya kar ku zare takobin ku sai dai idan sun zo sun hadu da ku to da kaga takobi aina na kusa ne ake tsara da shi amma kibiya kuma na nesa ne sai ya basu ya je shiga wata rumfa da aka masa shi da Abubakar yana ta addu'a yana ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki ina ta roƙon Allah ya kawo masa dauki to kafin nan sai wani mutum wato ainihin ya fito ana ce masa Al-Aswad bin Abdul Aqad Al-Makhzumi wani mutum ne wanda yake shiki an riga an san shi tuntuni to yana bangaren kafurai sai yace wallahi shi sai ya je ya sha ruwan da manzala kuma ya tare shi da sahabbansa ko kuma ya mutu sai manzala kuma ya zo zai tsaya a wani wuri sai daga cikin sahabban sai ya ce ya rasulullahi wannan Allah ne maka wahayi ka tsaya a nan mu sauke zango anan ko kuma da yaki ne dabara ne na yaki yace dabara ne na yaki yace to in dabara ne na yaki mu matsa can gaba mu je mu tare mu ruwa idan mun tafi gaba muka zauna mu muna da ruwa dai zama su kuma ba su da ruwa amma in muka je kafin ruwan za su iya mamaye ruwan mu kuma mu yi baya to shine wannan mutumi al-Aswa bin Abdul Asad yace wallahi sai ya je ya sha ruwan tafkin nan ko kuma ya mutu shine ya taho da burgansa da makamansa da barazanansa da ya zo ya tinkari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya je ya kutsa cikin su ya je ya sha wannan ruwa to shine sai na Hamza ya tare shi da wani duka ya kwantar da shi a wannan waje kwantar wanda ya kusan mutuwa amma duk da haka yana ja da gindi yana rarrafe yana ja da gindi sai da ya je wannan ruwa ne sai da ya je bakin wannan ruwa to shine sai na Hamza ya sake masa wani duka shi ke da ya kashe shi to wannan shine farkon yaki daga nan mutane makka kaga abu bai fara musu da dadi ba abun ya fara da barna to ana nan kuma sai wasu mutum uku daga kafirai manyan kafirai sai suka fito mubaraza akwai wani abu da ake cewa mubaraza a yaki shine wasu gora za su fito a bar su kowa a bar shi da gabalinsa wato da dan uwansa su yaki a gawa zai kada wani kafin a fara yakin gaba daya to shikenan sai abun nan Utba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a da Al-Walid bin Utba su uku sai suka fito suka ce wasu mutum uku su fito daga cikin musulmi shikenan wasu ansarawa suka fito za su tare su sai suka ce ku su waje ne suka ce su ansarawa ne sai suka ce ku mana kadan yan uwan mu Quraisha muke nema muhajirun su fito to shikenan sai suka ce Muhammad ya fito musu da wasu guraza su gwabza da su shine manzo kuma ya kalli Ubaida bin Harith yace tashi ya kalli Hamza yake tashi ya kalli sai na Ali yake tashi su tashi su je su tare wa ita to shine kowa sai je tare wato ainihin mutum daya kowa daga cikin su shi Ubaida bin Harith ya tare Utba bin Rabi'a Hamza ya tare Shayba bin Rabi'a shi kuma sai na Ali ya tare Al-Walid bin Utba to da aka zo dama za a ba ku dama ne kowa wannan da shi da dan uwansa kai wannan haka da abun gubza haka ba me shiga rundunan yaki sun zama yan kallo ana farawa kan ai haka da haka Hamza ya kalmashi nasa Aliyu ya kalmashi nasa ya kashe shi to da kan kashe Al-Walid bin Utba da kuma Shayba bin Utba amma tsakanin Ubaida bin Harith da kuma Utba bin Rabi'a wannan ya ka takobi wannan ya ka takobi kowa sai ya tare sai suka musu suka saba saboda haka wannan ya tsari sai suka fadi sai zama nan babu mai iya wani abu kuma a cikin su to shine da Sayyidina Hamza da Sayyidina Ali sai suka zo suka afkawa shi Utba sai suka kashe shi wato suka ce ainihin Ubaida yaki kenan sai suka dauki shi kuma Ubaida bin Harith shikenan aka kawo shi cikin wato runduna ya kama jinya har aka gama yakin Badar amma a ƙarshe kafin a koma Madina ya yi shahada da sababin wannan rauni to wannan shine farkon wato ainihin yaki to manzo kuma da yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi nasara yana cewa Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani ya Allah alƙawari da kami ne Allah in ka halakar da wa'innan musulmin ba za a bauta maka baya nan Allah ka cika min alƙawari da kami ne har sai na abaka yana cewa ya rasulullah ya isa ka Allah ya ji ka zai amsa maka addu'ar ka sannan sai Allah ta'ala nuna masa ga mala'iku suna zuwa an aiko masa da rundunan mala'iku su taimake shi a yaki to da haka sai farka yayi kaman yayi bacci sai ya farka sai ce abshir ya Abubakar haza jibril wala sanahu na qaw albishirin ka Abubakar wannan malaika jibril ne a bayan sa akwai ainihin rundunan mala'iku ga qurana suna tayarwa da dawakai shikenan sai fi yana cewa sayun zamu jam'u wa yuwadduna dubur za a rusa taron kafirai za a rusa su kuma za su juya baya dole su yana karanta wannan ayan har ya zo inda za a ya zo wajen yakin wajen sahabbansa ya dauki kasa a hannunsa sannan ya watsa wa kafirin su dubu ɗaya ba wanda kasar ba ta shiga idonsa ba ko da haka duk kasar ta shiga idonsa sai zama suna faman cire kasa a idonsu ne ba maganar yaki ba manzon Allah sai ya ce wa sahabbansa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadinsa mai da kasai mana a tashi a kama gobe yaki dole ne mutu aljanna zai tafi daga nan aka fara aka kama saran kafirai musulmi na tsaran su mala'iku na tsaran su aka ci galba wato ainihin a kan su musulunci ya samu daukaka wato ainihin a wannan yaki ne to da haka wannan yaki shi na farko babban yaki wanda musulunci ya rabare ni tsakanin su ai tsakanin musulmi da wanda suke kafirai sai Allah ta'ala ya ce
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
Ubangiji ta'ala ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila, katina lokacin da Allah ta'ala yake nuna maka wa'annan mayaka kafirin maka Qurayshawa fi manamika cikin baccinka qalilan yan kadan, wato banza sama yayi mafarki an runa masa rundunan makka wanda za su zo su yaƙe jama'a ta kauna masa su yan kadan ne ba su da yawa ba don komai ba don wannan ya zaburar da shi da shi da sahabbansa su fita yakin ba tare da sun yi tsoro ko shakka ba. Wannan ba wata ni'ima ne, idan za ka yi faɗa da mutum Allah ya nuna maka shi ɗan ƙarami ne, to kaga za ka gani za ka kalmace shi kawai. Walau arakahum kathiran, da Allah ta'ala ya nuna maka su a matsayin runduna ne masu yawa kamar yadda suke mutum dubu, da a dubun aka nuna maka su zafashintu, da kun ji tsoro, da kun tarwatsu, wala tanazatun, da kun yi ta yin jayayya fil amri a cikin al'amari, wato da kun dinga jayayya cewa wai kuna wasu za cewa wayannan mutanen sun fi ƙarfin mu, kar mu je mu tinkare su, ba za mu iya da wayannan mutane ba, da haka za ku yi ta yi, amma sai Allah ya nuna maka ɗan kaɗan ne mutanen za ku iya kurmushi su. Sai ya ce walakin Allah sallam, sai dai Allah ya kubutar da ku, sallama ku, ya kubutar da ku daga wannan jayayya da wannan tsoron duk ba a same shi a cikinku ba, domin kuna tsammanin mutane yan kaɗan ne ba su da yawa. Sai ya ce innahu alimun bi zati sudur, lalle Allah ta'ala masanin abin da ke cikin kiraza ne, ya san abin da ke cikin kirjin kuwa. Wayannan mutanen yadda manzala ta suma ya san yawan shine lokacin da sun zo sun taru, manzala suma shi ma ya taru da jama'ansa, amma ana ta yawo dai a ga ta ina suke daidai ina ne. Sayyidina Ali da shi da wasu mutane suna yawo sai suka samu samari guda biyu suna ɗiban ruwa a wata rijiya, sai suka kamo su suka zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai suka samu manzon Allah yana sallah, sai suna tambayar su daga ina kuke, ku suwaye ne? Sai suka ce ai su mutanen Abu Jahal ne wanda suka zo yaƙi daga Makka, sun zo ne su ɗiba musu ruwa suna shayar da su. To kwasu sai na suna cewa ƙarya kuke, kuna cikin mutanen Abu Sufyan, to da su burinsu a samu jama'a Abu Sufyan su faso wannan dukiya. Sai suka ce a'a, sai suka buge su, sai suka buge su, sai suka ce su suna cikin mutanen Abu Sufyan, sai suka kare su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah sai ya kira su, sai ya ce to wayannan samarin sun gaya muku gaskiya kun buge su, sun muku ƙarya kun kare su, yace suna cikin jama'an Abu Jahal ne, mayaka ne, ba ta cikin wancan fataka. Shikenan sai manzo sai ya kawo musu interview, daidai ina kuke kaza, ina suke kaza, me kuke musu ga abin da muke muku, muke musu. Sai yace to su nawa ne? Su Abu Jahal da jama'arsa, mutanen Makka su nawa ne suka zo wannan dagar wannan yaki? Sai samarin nan suka ce wallahi ba mu san su nawa bane, amma dai abin da muka sani kullum ana yanka raƙumi tara, wata ran a yanka raƙumi goma, abinda suke ci kenan, wata ran raƙumi tara, wata ran raƙumi goma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to suna tsakanin 900 zuwa 1000, sai ya faɗi adadin su, kaga hasashe kenan. To da haka kowane mutum 100 zai ci raƙumi ɗaya, raƙumi ɗaya zai kosar da mutum 100, to da haka aka yi gane adadin su. To amma a cikin bacci an nuna masa ba su wuce mutum 70 ba ko mutum 100, aka nuna masa, to za a nuna masa mutum 1000 ne, ila da za a ji tsoron tinkarar yaƙi, amma aka nuna masa 'yan kaɗan ne. To da haka to shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala yana nuna maka su a cikin bacci cewa 'yan kaɗan ne, da zai nuna maka su kuna da yawa, ka gaya wa sahabbanka ila da za ku ji tsoro sannan ku dinga jayayya a cikin wannan al'amari. Allah ta'ala ya san me ke cikin zuciyarsu, ya san da su faɗi haka. To duk lokacin da wayanda za ka yi rikici da su suka zama 'yan kaɗan ne, ai kana ganin daman su, amma suka zama masu yawa akwai shakka a ciki. To in Allah ya nuna maka 'yan kaɗan ne, to ya taimake ka ne domin ka zama jarumi, ya zama babu tsoro a tare da kai. Sai Allah ta ce wa iz yurikumuhu,
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
وبنجي تعالى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ katina lokacin da Allah ta'ala yake nuna muku su izil taqaitum yayin da kuka hadu fi ayunikum a cikin idanunku kalilan yan kadan wannan kuma a zahiri ba a bacci ba lokacin da suka zo za a yaki Allah yana nuna muku cewa yan kadan ne wannan mutane lokacin da kuka zo a wato ainihin yaki din wannan shi ma domin ku samu kwarin gwiwa na yakan su sannan wayuqallilukum fi ayunihim yana karanta su shi ubangiji ta'ala yana karanta su yana karanta ku fi ayunihim a cikin wato idanun kafirai su ma kafiran sai suke ganin ku yan kadan amma kafin a fara yaki Allah yayi haka ne li yaqdi Allahu amran kana mafula don Allah ya hukunta al'amari da zai faru su ma kafiran da Allah zai nuna muku zai nuna musu su kuna da yawa kafin yakin da za su juya ba za su yakin ba amma ku din ma sai suke ganin ku yan kadan ne za su iya kurmushi ke za su saki su juya wa ila llahi turja wal umur izuwa ga Allah subhanahu wataala ake mai da al'amura to su sabon manzala ta sama tun farko kadan ake nuna musu kafirai kafirai yan kadan ne kuma da aka zo yakin ma yan kadan suke ganin su don su samu kwarin gwiwan yakan su amma su kafirai kafin a zo girkin yakin suna ganin sabai yan kadan ne za su kurmushe su amma da aka fara yakin fa to Allah ta'ala ya nuna musu kafirai musulmi sun ninka kafiran ba su 1000 bane to Allah ya nuna musu sun kai 2000 su musulmi alhalin su 300 ne don me saboda su ji tsoron musulmi wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu ali imran qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah ta'ala yake wato hakika akwai aya a cikin jama'u guda biyu da suka haɗu sune rundunar musulmi da rundunar kafirai ɗaya jama'an tana yaƙi ne fi sabilillah sune musulmi wasu jama'an sauran jama'an kuma kafirai ne suna yaƙan musulmi amma suna ganin musulmin sun ninka su gida biyu yarawnahum mithlayhim ra'yal ayni a ganin ido amma a hakika ba haka wani haka Allah yake nuna musu su cewa fa sun ninka su domin me domin a samu galba akan su su karya to da haka ubangiji subhanahu wataala yana karfafa bayinsa ko wanda ya ga dama da nasararsa sannan a cikin wannan Allah ta'ala yake akwai ayoyi ko kuma akwai izina ga wa'inda wato ainihin suke da lura sai Allah ta'ala yake
ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun
ubangiji ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da wata runduna ta yaki fathbutu ku tabbata kar ku ce za ku gudu wadhkurullaha ku ambaci Allah ta'ala kasiran bi yawa la'allakum tuflihun domin ku rabbanta wato idan kuka hadu wato a wajen yaki tare da kafirai to ku tabbata kar ku ce za ku gudu ko da za ku yi shahada ne amma ga lakani nan ku dinga ambaton Allah da yawa in kun yi haka za ku rabbanta wato za ku yi nasara shine ku dinga yin addu'o'i ku dogara ga Allah ta'ala kula ta addu'a kuna ambaton Allah Allah ta'ala zai ba ku nasara hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sai sama yana fada a cikin wasu yakoka da yayi yana cewa ya ayyuhan nasu la tatamannu liqa'a al'aduwi fa idza laqitumuhum fakhu ya ku mutane kar ku yi burin haduwa da abokanin gaba kar ku yi burin yaki amma idan kuka hadu da abokanin gaban ku tabbata kada ku gudu wa'lamu anna jannata tahta dhilalil ulu ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar takuba ma'ana wannan takubin da kuke gani yana kalli a saman ku to in ainihin takubin ya tare ka aljanna za ka tafi saboda kar ku gudu lokacin da aka fara yaki amma kar ku yi burin yakin kuma kafin yanzu aljanna tana karkashin wato ayin tukuba sai manzo sun sai tace kama addu'a allahumma munzil alkitaba allahumma munzil alkitabi wa mujri as-sahabi wa hadim al-azabi ihzimhum wansurna alayhi ya allah wanda yake saukar da littafi mai gudanar da hadiri ko gizagizai ko kuma gajimare ya wanda yake rusa rundunan kafurai a wajen yaki ka rusa mana su ka taimake mu akan so da haka abin da ake bukatar mai aka su take fi ta zikiri suna addu'a suna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya ba su nasara to sai kaga Allah ta'ala ba su nasara kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah jama'a yan kadan suna iya rija jama'a masu yawa da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
وبنجي تعالى وأطيعوا الله بالله ورسوله لمنزل الله صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا كركوا جاهيا وهذا كنكم ku tinkari kafurai za ku ci galba a kansu wala tanazau kar ku dinga jayayya fa tafshalu sai ku yi rauni wa tazhaba rihukum kuma karfin ku yake to da ka duk lokacin da musulmi ba su hada kansu ba to karfin su rikuwa yake idan sun hada kansu kuma suna ƙara karfi ne wasbiru ku yi hakuri inna allaha ma'a sabirin ubangiji subhanahu wataala yana tare da masu hakuri da taimakonsa zai taimake su anan allah ta'ala yana kiran musulmi su bi Allah su bi manzala ta za su hada kansu idan suka tsaya jayayya ba su hada kansu ba to da su yi rauni kuma karfin su zai ta to wannan shine abin da ke tafiya a duniya da can musulmi daula ɗaya suke da ita amirul mu'minin guda ɗaya ne abubakar sannan umar sannan usman sannan aliyu har aka tafi daula umayya su muawiya ibn abi sufyan da sauransu amma ana tafiya bayan daula umayya an yi daula abbasiya an yi daula fatimiyya daga baya sai aka kakkasa duniya sai ta zama duwailat bayan an rusa daula usmaniya sai ta zama duwailat kowace kasa da shugabanta da shugaba ɗaya ne duk duniyan musulunci gaba ɗaya kaga suna da karfin da za su iya tinkaran kowane kafuri kafurai ba su da wani shauka ba su da wani karfi amma sai aka zo aka kakkasa duniyan aka yaƙi duniya da farko da na biyu sai aka kakkasa kowanne akwai me akwai shugabanci a yanki nan a ce ƙasa kaza ne ga shugaban ƙasan su a yanki nan a ce ƙasa kaza ne shine duwailat to wannan shi ya kakkasa wato ainihin kawunan musulmi ya rarraba kawunan su ya zama ba su da haƙƙin kai sai ya zama li kulli jama'atin fina imamun walakinna jami'a bila imamin wato kowane jama'a suna da shugaban amma an duba kuma duka ba babu shugaban to sai zama babu haɗin kai wanda za a iya tinkaran kafurai a cikin galba a kansu kai sai zama da ma kafuran ma sun fi ma musulmin haɗin kai dan yanzu abin da yake tafiya a duniya kenan musulunci yana cewa a haɗa kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kar ku rarrabu wala takunu kallazina tafarraqu wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kar ku zama irin yahudu da nasara wanda suka yi ta sabawa bayan shekaru bayan hujja ta zo musu to yanzu sai zama ne yahudu da nasara sun hada kansu wajen yakan musulmi su kuma musulmi ba sun kasa hada kansu shine ne yake cewa bahastu anil adyani fil ardi kulliha wajibtu biladallahi gharban wa mashriqa ولم أرى كالإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهله أشد تفرقا إذن نازع الدنيا النقبة إذن نازع بمبون تتيمع بمبون تتقبر بانقون الدين ديك كرم متعني سهد كي إرم الدين مسلم تيما إذن أما بانقا متعني ما سبلا نرى ربا كي إرم مسلم تيما فهو ذاك وكان سو عربيك كيف الله تعالى يتي abun nan kafurai kansu a haƙiƙi illa tafaluhu takun fitna dum me farkon aya ne walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafaluhu takun fitna fil ard wa fasadun kabir to da haka kafurai wanda suka kafurta shashin su masoya shashi kansu a hade yake, in ba ku yi haka ba to za a samu fitina a bayan, za a samu barna. To da ka raga ana gaya mana cewa ba mu yi koyi da kafirai, mu yi koyi da kafirai wajen haɗin kai, alhalin mu ne ake kira mu zo mu haɗa, mu haɗa kanmu ne. Da da kan yake haɗe kafirai suna tsoron musulmi, yanzu da kan yake rarrabe kafirai ba sa shakkan musulmi. Saboda haka duk wanda suka raba kansu to sun samu rauni. To shine Allah ta'ala yake cewa wala tanaza'u, kada ku yi jayayya, fa tafshalu, sai ku yi rauni, wa tazhaba rihukum, kuma ainihin karfin ku ya tafi. Rihukum a nan karfin ku ake nufi. To menene zai haɗa kan mutane? Shine ati'ullah wa ati'ur rasul, bin Allah da bin manzon Allah shi zai haɗa kan mutane. Shi yasa aka fara da wa ati'ullah wa rasulahu, sannan aka ce wala tanaza'u. A sai alkitabu wa sunna shi yake haɗa mutane, alqur'ani da hadisi. Shi yasa da Allah ta'ala ya sai ce wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ku bi Allah, ku bi manzon Allah da shuwagabanninku da malamanku. Idan kuka yi jayayya akan wani abu, kuka kasa fahimtar juna, to ku koma qur'ani da hadisi, ku koma wajen Allah da manzon Allah, shine alqur'ani da sunnar manzon Allah, ita ne za ta haɗa kansu. Amma babu wani haɗin kai da za a ce wai a bar qur'ani da hadisi a gefe a ce kuma za a haɗa kai, sai dai a haɗa baki, amma ba haɗin kai ba, sai dai haɗin baki. To shi wannan ne yasa ka ga bayan da za a yi ahlus sunna da yan bid'a su haɗa kai, bai yiwuwa. Sai ran da yan bid'a suka bar bid'a suka dawo qur'ani da hadisi, shikenan Allah ne zai haɗa mu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba abin da ɗan bid'a yake so shine ni in bar alqur'ani da hadisi in zo na bi ra'ayinsa, in zo in bi shehinsa, in zo in bi waliyinsa, ko da ya saba qur'ani da hadisi, kaga bai zai taɓa yiwuwa ba. Allah ta'ala ya ce wa in mun yi jayayya mu koma qur'ani da hadisi, shikenan. Idan aqidar mu ɗaya daga alqur'ani da hadisi muke ɗaukowa, babu maganar mu saba. Amma ni na ɗaukowa da qur'ani da hadisi, kai kuma kana ɗaukowa daga shuhudinka, to kaga ba yanda za a yi mu daidaita. In kuma na ce ma mun haɗa kai, to munafurci ne wannan. Sai dai idan mutum wani daga cin mu zai bar ra'ayinsa, amma matuƙar kowa yana inda yake, to babu wani haɗin kai da za a samu. Sai dai za a iya haɗuwa a yi aikin gayya, in ana so a taimaki mutane ko a tattauna kan wani abu, wannan za a iya. Amma a ce wai a daina jayayya, har ka ji ana cewa wai mutum ya daina wa'azi yana cewa shirka da bid'a, wannan zai kawo rarrabuwan kai. Da kaga wannan bai ma fahimci inda addini ya zo zama. Tunda Qur'ani ya yaƙi shirka da bid'a, hadisi manzo Allah sun yaƙi shirka da bid'a, sai ka daina yaƙan shirka da bid'a, to me za ka yi kenan? A ce dai ka daina karantarwa. Shikenan sai ka ce kowa duk abin da yake a kansa daidai ne, kaga wannan munafurci ne. Munafurci ne ba kana son ka tsora mutane akan wato ainihin shirya ba ne. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi rauni ku yi haƙuri. Wasbiru ala shada'ilil harbi wa ahwaliha. Ku yi haƙuri akan tsanance-tsanance na yaƙi da tsorace-tsorace na yaƙi. Inna Allaha ma'a as-sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri, ma'ana zai taimake su. Zai taimake su in dai ka haƙura. Ka bi addinin Allah, Allah zai taimake ka akan abokanin gabanka. Sai Allah ta'ala yake
wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit.
Ubangiji ta'ala ce wala takunu kalladina kharaju min diyarihim, kar ku kasance kamar wanda suka fito daga gidajensu, sune Quraishawa wanda suka baro Makka suka zo Badar da su yaki musulmi, kar ku zama irin su. Bataran saboda girman kai, wato sun fito suna takama suna girman kai. Wari'a annasi, da nuna mutane cewa su masu ƙarfi ne. Wai sudduna an sabilillah, suna hana bin tafarkin Allah, suna hana yin imani. Kar ku zama irin su. Wallahu bima ya'maluna muhit, Allah bai kewayewa ne da abin da suke aikatawa, kuma zai kama su zai musu mummunan sakamako. Wannan siffa ne na su Abu Jahal, lokacin da suka baro Makka suna tsakiyar tafiya, Abu Sufyan ya tura musu ɗan aike cewa fato ni sanna samu na kukuta, yanzu ina hanyar Makka tare da dukiyarku, kuna iya komawa. Sai aka karanta wasiƙa, shikenan sai Abu Jahal ya ce shi sai dai a tafi yaƙi. Wasu daga cikin jama'ansa suka ce a'a, su ba za su tafi ba. Akwai al-Akhnaf bin Shariq yace shi can bai kamata a je yakin nan ba, tunda dama don a kare dukiya ne, to dukiyan an same ta, dukiyan ba ta kuɓuce ba, me za a je a yi? Shi kuma yace bai zai yi ba. To akwai wasu kabila Banu Zuhra suka ce to babu mutum ɗaya mu da ce daga cikin wanda zai je wannan yakin, za mu juya. Haka nan suka juya su wajen 300, kaga daga nan aka samu gibi. To shi Abu Jahl me yasa shi bai juya ba? Bataran, saboda girman kai. Me ma'anar girman kai? Manzon sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi, batarul haqqi wa ghabdun nas. A gaya maka gaskiya ka ki karba da kuma rena mutane. To da haka shi baya son gaskiya kuma ya rena sabon manzon sallallahu alaihi wasallam. To da haka yace shi ba inda zai je sai ya je yakin Badr, ya je Badr da shi da jama'ar sa. Yace za mu je mu sha giya, a yanka mana raƙuma mu ci, ƴan mata su yi mana waƙa mu yi rawa, Larabawa su ji labari mun zo wannan wurin mun yi sharholiyanmu mun shakata mun juya mun tafi mun fi ƙarfin Muhammadu da jama'a. Wannan girman kan ne ya sa ke je, bai san cewa ajalinsa yana wajen ba, ai bai dawo ba. To kaga fadaran kenan. Sannan wa ri'a annasi, da dariya wa mutane. Me ri'a wa mutane? Wai Larabawa su ji labarin wai shi mai ƙarfi ne ya zo ya yi abin da ya ga dama ya juya ya tafi. To da aka gani yane kenan yake yi, don a ce shi ma jarumi ne ko shi ma wani abu ne. To kaga inda ribon za a sha duka ne, bari ba ta magani komai. Saboda haka sai suka je wurin wannan yakin, kuma Allah ta'ala ya yi ajali. Kuma za su ma ce kada ku yi haka, mana kar ku zama masu girman kai, kar ku zama masu riya. Wai sudduna an sabilillah, suna hana bi tafarkin Allah. Kar ku zama masu tsarewa gabarin tafarkin Allah, ku hana mutane imani. A'a, ku kira mutane ki zuwa ga imani. Sannan wallahu bima ya'maluna muhit, da Allah ta'ala ya ce yana kewaye da abin da suke aikatawa, ma'ana zai musu mummunan sakamako a kan wannan. Kuma tun a Makka ya nuna musu, tun a Badar ɗin kai, gashi dai an karkashe su, amma kuma sakamakon bai kare ba. Idan an je lahira kuma akwai me? Akwai azaba babba na cutar da musulunci da suka yi da rashin imani da su. Ubangiji ta'ala yana yin kashedi cewa kada mutum ya zama haka. Kar ka zo mai girman kai, kar ka zo mai riya, kar ka zo mai saddu daga addinin Allah. Ka hana a bi addinin Allah ko baka bi ba, in kai haka Allah zai kama kai, ɗanɗana maka kusanka tun a nan duniya. In kuma a duniya bai kama ka ba, zai kama ka a lahira, ko kuma duka guda biyu, duniya da lahira. To da haka mu ji tsoron Allah, mu riƙe addininmu. Sai Ubangiji ta'ala ce
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Ubangiji ta'ala yace wa iz zayyana lahumu shaytan, ka ambaci lokacin da shaytan ya kawatawa kafirin Makka a'malahum, ayyukan, wato shirin da suka yi da su yaƙi musulmi, shaytan ya zo ya ta zuga su. Wato akwai wata ƙabila Banu Kinana wanda suke tsoronta, ko Banu Bakra. To sai shaytan ya ce musu, a'a, ni zan taimake ku, ni ne shugaban wannan ɓangare gaba ɗaya. Sai ya zo musu a suran Suraqah bin Malik, saboda haka wa'innan baku da matsala da wa'innan, ku je ku yaƙi, za ku ci galba. Shi ne ma'anar wa iz zayyana lahumu shaytanu a'malahum, ka tina ko ka ambaci lokacin da shaytan ya ƙawata musu ayyukan kafirai kenan. Yace abinda kuke daidai ne, yawa gara ku je ku kurmushe su a huta da su. Lokacin Suraqah bai musulunta ba. Wa qala, sai yace la ghaliba da kuma yauma, yau ba mai ridayan ku, minan nasi, daga cikin mutane. Wa inni jaru lakum, ni ne lamunce muku ne wannan. Na lamunce muku, ni da kabila na duk za mu taimake ku. To da haka babu wani wanda zai ainihin rinjaye ku a wannan wajen. To da haka za ku ci galba a kan musulmi, ku je ku yaƙi. Haka shi zai dinga zuga su, shaitan ne amma a da surar mutum ya dinga angiza su, yana zuga su. Falamma tara'atil fi'atani, yayin da jama'u biyun suka ga juna, wato an zo za a gwabza yaƙi, ya kai su ba har fagen yaƙi, har gashi nan za a zo a gwabza. Musulmi suna ganin kafure, kafure suna ganin musulmi, za a fara gwabza yaƙi. To yayin da jama'u biyu suka ga mutane suka ga juna, wannan kasa ala aqibaihi, sai juya a kan duga-dugansa, wato sai juya ya gudu ya bar wajen yaƙi. Suna ta cewa Suraqatu ina za ka je, Suraqatu ka ce za ka taimake mu ina, sai gudu yake ta yi kawai. Su sun ɗauka Suraqatu ne. Wa qala, sai ce musu inni bari'un minkum, ni ba na muku tawaye, ba ruwana da ku. Ya kai su ya baro su kenan, ya loka su ya baro su. Inni bari'un minkum, inni aqa, inni ara ma la tarawna, ni fa ina gani abin da ba ku gani. Ya ga mala'iku, to da haka shi ya ga mala'iku, amma su ba su ga mala'ikun ba a lokacin. So da haka da aka zo jama'un suka ga juna rundunar yaƙi, musulmi suna ganin kafure, kafure suna ganin musulmi, shedan yana ɓangaren kafuren, amma sai ya hango mala'iku sun zo za su taimaki musulmi. To da ya gansu sai ya ruga da gudu. To shi ne yake cewa inni ara ma la tarawna, ni ba ina ganin abin da ba ku gani. To su ma kafuren za su ga mala'ikun, amma sai an fara gwabza yaƙi, domin in kafin a fara ne su ma za su gudu yadda shedan ya gudu ai, kaga ba za a halaka su ba. Sau da ka sai yaƙi ya rinta ne yadda ba za ka gudu ba, sannan zai ga mala'iku. Su kuma musulmi ba za su ga mala'ikun ba, saboda in sun gansu kuma za su tsorita, su kuma za su ji tsoron jikinsu zai rauni. In ka ga mala'ika dole hankalinka ya tashi. Sau da ka su ba sa ganin mala'ikun, sai dai suna ganin ga nan wuya an sare ta, ba takobinka ne ya sare ba, ta ga mala'ika ne ya sare wuya. To amma kafure kuma za su ga mala'ikun a lokacin da ake yaƙi, domin su girgiza su, su tsorita. Shi yasa a yaƙin Badar ne mala'iku suka bugi kafirai, amma a yaƙin Ahzab sun tsorita su ne kawai, sun gansu ne kawai suka tsorita. Haka nan a yaƙin Hunayn, shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo yaƙin Hunayn, akwai sababbin musulunta a yi wanda suka musulunta a Makka mutum 2000. An zo ana gwabza yaƙin Hunayn, mala'iku sun zo, sai wani yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa abin nan, yana cewa ga nan mala'ika yana gani. Sai manzo Allah sai buji kirjin sai ce Allahumma hadihi, ya Allah ka shirye shi. A sai imani bai gama shigarsa ba, manzo Allah yana masa wannan addu'a sai dai na gani mala'ika, saboda ai ganin su tashin hankali. To shi shedan da ya gani sai hankalin sai tashi, ana cewa Suraqatu ka ce za ka taimaka mana, ina za ka je, sai gudu yake yi, ina cewa wallahi ina ganin abin da ba ka gani. Inni bari'un minkum, ni ba ruwana da ku. Inni ara ma la tarawna, ni ina ganin abin da ba ku gani. Inni akhafu Allah, ite fa ni fa ina tsoron Allah. Amma kun san wani irin tsoron Allah yake yi? Yana tsoron kada Allah ya halakar da shi a wannan rana, domin ai shedan ya roƙi Allah ta'ala ya jinkirta masa har ranar da za a tashi a kiyama ko? Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, qala innaka minal munzirin. To da haka an zaura, an amsa masa addu'ansa, sai duniya ta zo tashi za a karɓi ransa. To yanzu me yasa yake yana tsoron Allah? Ma'ana yana tsoron kar fa tashin duniyar da ya zo. Sabar abun da ya gani abun tsoro shi ne yake cewa wallahi ina tsoron Allah kar ya azabtar da ni, wato yana tsoron kada ya zama duniyar ne ta zo tashi ma kawai halakar sa ya zo. Shi ne ma'anar inni akhafu Allah, yace wallahu shadidul iqab, Allah mai tsananin hukuma ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi musu hukuma. To kaga wannan shedan ya doka su ne ya baro su, ku zo ku tafi, zan taimake ku, zan taimake ku, sai da ya je ya kai su inda za su halaka, sannan sai ya zabe. Shi kenan, shi yana iya gudu, domin suna ganin sa yana gudu, yana gudu har ya je fada cikin kogi, har ya fada cikin kogi. Saboda ai inda aka yi wannan yaƙin akwai kogin Maliya a wajen, kogin Yambo, sunan garin Yambo a yanzu, reshe ne na Maliya. Saboda haka aka yi dinga gudu, yana gudu har ya je fada cikin kogi kawai ya bata. To kuma suna nan sun shiga uku, aka dinga dukan su, mala'iku na duka, musulmi na duka. To haka shedan yake wa mutum, sai ya loba ka, in ya loba ka sai ya zame ya bar ka. Kamar sani shedan iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kamar shedan ne zai ce ka kafurta, sai ka kafurta sai ya ce ni fa ba ruwana da kai, ni ma ina tsoron Allah, ni ma ta kaina nake. To duk sabon Allah da kaga mutum ya yi, to shedan ne ya loba shi, amma shedan kuma sai ya dawo baya. Shi dama abokin mutuwa yake nema, Allah ta'ala riga alƙi ne masa, ya tabbatar wutar jahannama zai tafi. To yanzu me yake nema? Abokanin mutuwa. To da aka riga ga Ubangiji ta'ala na udhu yannahum ajma'in, zai ɓata mutane gaba ɗaya. Allah ta'ala ce bai ita ya ɓatar da mutane duka. ثم لا آتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لا أقعدن لهم صراطك المستقيم zai ji ta gabansu ta bayansu zai zauna ta farkin Allah ya tsaya a wurin ya hana mutane wucewa Allah ta'ala ya ce bayina tsarkakakku dukan ba za ka iya ba saboda haka akwai wanda ya fi karfin shaidan ko ana yaƙansa ne yana fi karfinsa inna shaidana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaidan maƙiyinku ne ku riƙe shi maƙi saboda haka in ka riga ka yaƙe shi makaman yaƙansa shi ne bin Allah da bin manzalarsa suna ko da haka in yace kai ka ce ba zan yi ba shikenan ai dole kanwar naki ne ko kuma dai za ka dole in kaki ba yanda riya naki ita ne a sama akan dole wa khalifi nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma ma hadaka nusafatahimi fala tu'min minhuma hakman wala adalan wala hakaman fa anta ta'rifu qaid al adad wal hakam ko da haka karka ka saba wa shaytan karka yadda ka bi shaytan wala tu'min minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu qaid al-kasb al-hakam karka bi mai husuma shine ranka wanda zai riya maka abu shedan ya yake maka hukunci to karka yadda da wannan to da haka duk wanda ya bi shedan ya sani shedan yana kai shi ya baro shi kamar yadda ya kai mutanen nan Badar ya kai su wajen halaka suka halaka ya dawo to haka yake kai ka wajen sabawa Allah ya kai ka gidan mata ya kai ka wajen ta'addanci ya kai ka wajen cin haramun haka zai yi ta kai ka gidan giya shaye shaye sai ya doka ka sai ya baro ka dama kuma yana neman abokanin mutuwa ne sai kun je daira ku je ku shiga wuta tare hizbu shaidani kenan ka zama cikin rundunar shaidan to don aka je cikin wutar jahannama ma aka je aka shiga wutan yan wuta suka shiga wutar shaidan yana hawa kan minbari yayi huduba kusan da wannan amma huduban ta tawaye ne to da aka je zo ya hawa kan minbari ya tattara jama'an sa yan wuta sai je to ku saurara ku ji wa qala shaidanu lam ma qudiya al-amr
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
Ubangiji ta'ala ce yayin da aka hukunta al'amari yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta shedan yana hawa kan minbarinsa sai ya gaya wa yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftu Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya kuka ki ku bi ni ko na zo na muku alkawari na ƙarya kuka zo kuka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuma na saba muku alkawari saboda haka nace zan kai ku aljanna ku zo ku bi ni shikenan dauka biyo ni kuma nazo na kawo kotar jahannama shine abin da shaitan yake nufi Allah ya muku alƙawari in kun bauta masa kuka yi tauhidi za ku shiga aljanna ni sai kuka ki ku bina sa ni ko na muku alƙawari in kun biyo ni nan ne za ku shiga aljanna sai na saba muku alƙawari sai ce to ni ba tilasta muku nayi nace dole sai kun bi ni ba ko kuka ga dama kuka bi ni to da haka fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ni ba zan iya taimakon ku ba in fitar da ku daga wutar jahannama kuma ba za ku iya taimakon ku ko da kaga an gama kenan kawai yace to ba ruwa na da ku saboda haka za ku zauna a cikin wutar jahannama ko azalumai wannan abin da shaitan zai maka kenan ya gama noma ka ya gama shigar da kai sai ka je lahira yayi maka tawaye ya maka dariya to da shi ya dauka shi kadai ne zai shiga domin shi aka fara tsinewa shine farkon nan wutar shaitan to kaga zai ce ah bai tafi shi kadai ba gare ne mai abokanin mutuwa wanda za a je a tafi to da aka yi tattara ya tattara shine sai ya je ya samu waɗanda za su zauna a wutar jahannam to su ne jama'ar ke dan kenan ka san larawa sun ce al mushkilatu idza ammat afat ita masifa idan ba kai kadai bane ta fi sauki amma an ce kai kadai ne yanzu a ce kowa lafiyar sa kalau kai ne wannan lafiya a gari na abun sai ya fi damun kowa mai arziki ne kai ne kawai talaka abun sai ya fi damun ka amma in talakawan suna cewa wancan ma talaka ne sai kaga abin da sauki wancan ma bai da lafiya in an zo ana gaije ka ce wallahi aka wani ma yake fama ba shi da lafiya shi ba sai ta fama ba sai ka ji abin da so ba ka da abin da zaka ci ko nayo ko wallahi aka wani ma ce kwana yi wallahi ma kwana muka ba mu ci abinci ba abubuwa sun yi tsada ni wallahi mota na zuna aje ta ni na hakura ma a taba nake hawa sai ka ji abin da sauki kai ma da baka samu na mai na motar ka ba baka da na mai shine al-mushkilatu idza amaka fatin saboda mushkila in ba kai kade bane ta sauki to abin da ke dan yake nan sai dinga ɗebo jama'a kawai yana sa su a wuta yana ta ɗebo abokanin tafiya yanzu ga shi har ya sa ma yana musu lacca a can yana tattaunawa da su to inda shi kaɗai ne fa ihu ka banza kenan ba mai sauraron sa saboda haka ka guji shaitan ka nisanci shaitan ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaitan zai kai kai baroka ne Allah ya tsare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh